إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wannan godiya da ya sake ba mu damar faduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Abu Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar 21 ga watan Zulqa'ada hijira 1442, wanda ya daidai da ranar 1 ga watan 7 2021 miladiya. Don ci gaba da karatun wanda littafi na mai albarka Al-Usul Salasa wallafa al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shi ne zai zama darasin mu na biyar a cikin wannan littafi. Idan ba a manta ba, a darasin da ya gabata mun shiga cikin al-Aslu al-Awwal, wanda a gurguje malam yake cewa da wani zai tambaye ka ya ce maka wane ne ubangijinka, to sai ka bashi amsa ka ce ubangijina shine wanda ya raya ni kuma ya raya dukkanin halittu da ni'imominsa, kuma shine abin bauta ta, shine abin bauta na, ba ni da wani abin bauta wanda ba shi ba. Sai ce dalilin ka a Qur'ani shine alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu, haka Allah shine ubangijin halittu gaba daya. Duk abinda ba Allah ba, wannan yana cikin alam, kuma ni ɗaya ne daga cikin wa'innan alam ɗin. Da wani zai sake tambaye ka ce to da me kake gane ubangijinka, da me ka san ubangijinka, to sai ka bashi amsa da cewa na san ubangijina ne da ayoyinsa, ta hanyar ayoyinsa da kuma halittunsa. Daga cikin ayoyinsa akwai dare da yini da kuma rana da wata, wani ayoyi ne wato daga cikin ayoyin Ubangiji. Daga cikin halittunsa kuma akwai sammai guda bakwai da kuma kasai guda bakwai da abin da yake cikinsu da abin da yake tsakaninsu. Dalili na Al-Qur'ani shine fadin Allah ta'ala wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shams wa al-qamar, yana daga cikin ayoyin Allah dare da yini da kuma rana da wata. Ila tasjudu lish-shams wa la lil-qamar, karku yi sajada ga rana haka karku yi sajada ga wata. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, ku yi sajada ga Allah nan da ya halice su. In kuntum iyyahu ta'budun, in kun kasance shi kadai kuke bautawa. Da kuma fadin sa ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh, alle ubangijin ku shine Allah nan da ya halice samai da kasai a cikin kwanakai shida, sannan ya daidaita akan al'arshi. Yukshin lailan nahara, yana lullube dare da yini. Yatlubuhu hasisan, yana nemansa da gaggawa. Wash-shamsu wal qamara wan nujumu musakharatin bi amri, rana da wata da taurari, wato musakharat, horarru ne, ababai ne da aka hore su bi amrihi, suna gudana ne da umarninsa. Alalahul khalqu wal amru, ku saurara ku ji, halittu gaba ɗaya nasa ne, haka umarni ma nashi ne, al'amura gaba ɗaya suna hannunsa. Tabarakallah, albarkatun Allah sun yawaita rabbul alamin, ubangijin halittu. Wannan su ne dalilan da suka wato tabbatar da alamomi da ake gane ubangiji. Wannan su ne dalilai wanda suke nuna ayoyin ubangiji, alamomin da suke nuna samuwarsa. Sai ya ce kuma ubangiji shine abin bauta, rabbun nan da ayoyin nan suka ambata, rabbul alamin, rabbul alamin, shine al-ma'bud, ubangiji shine abun bauta. Dalili kuwa fadin Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ku mutane ku bautawa ubangijinku. Alladhi khalaqakum rabbukum i'budu rabbakum, ku bautawa ubangijinku. Kenan ubangiji shine abun bauta. Wane ne ubangijin naku? To dan karka ambaci wani abu, kace ai gunki wane ko waliyi wane ko kaza wane shine abun bauta, sai ce Allah zai khalaka kuma wanda ya halice ku. Kenan daga nan sai ka gane ababen da ka rike wanda ba Allah ba, ba su ne abun bauta ba nan, ba su suka halice ka ba. Wallazina min qablikum, kuma wanda ya halice wanda suka wuce kafin ku, la'allakum tattaquna, domin ku zama masu kiyaye dokokinsa. Sai bayyana muku wasu daga cikin ni'imominsa wanda suka sa ya cancanci bauta. Yace allazi ja'ala lakum al-ardha firasha, shine wanda ya sanya muku kasashin fida, was-samaa binaa, sama kuma ya sanya muku ita a matsayin rufi, wa anzala minas samaa'i maa'a, kuma ya saukar da ruwa daga giragizai da suke sama, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, sai ya fitar da wannan ruwa daga nau'ukan ƴaƴan itace na marmari a matsayin abinci arziki gare ku. Wala taj'alu lillahi andadan, to kar ku sanya wa Allah kishiyoyi, wa antum ta'lamuna alhali, kuna sani. Sai yace qala ibn kasir, to nan ne ci gaban karatun. Yace qala ibn kasir rahimahullahu ta'ala, ibn kasir Allah ya ji kansa, yace ibn kasir ana masa laqabi da Imaduddin Abu al-Fida Isma'il bin Umar al-Qurashi al-Dimashqi al-Hafiz, wanda ya shahara da sahibu at-tafsir wa at-tarikh, yana da littafi na tarihi babban littafi mai suna al-Bidaya wa an-Nihaya. Yana daga cikin ɗaliban Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wanda ya rasu a shekara ta 774, Allah ya ji kanshi da rahama. Da ya karanta wannan ayar a cikin tafsirinsa, da ya kawo wannan ayar a cikin tafsirinsa, sai ya ce al-khaliqu li hadhihi al-ashiya, al-khaliqu li hadhihi al-ashiya, mahalicin wa'innan abubuwa da muka ambata, huwal mustahiqu lil ibada, shine wanda ya cancanci ibada, shine wanda ya cancanta a bauta masa. Duk wani da za a bautawa bai cancanci bauta ba, dan ba shi yayi halitta ba, kuma ba shi yake saukar da ruwa daga sama ba, ba shi yake arzikta mu da nau'ukan ayyukan itace ba. Allah subhanahu wataala shine kadai wanda ya cancanci bauta, domin shine ya halicci wannan abubuwa da ayata ambata. To bayan mun ji wanda ya cancanci bauta shine Allah, to sai mu san ko menene bautar a yanzu. To malan zai faɗi wasu daga cikin nau'ukan bauta, dan ka san wa'annan abubuwan duka ibada ne, ba a jingina su ga wani Allah sai ga Allah shi kadai. Sai ce wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, kuma nau'ukan ibada wanda Allah yayi umurni da ita, nau'ukan ibadar da Allah yayi umurni da ita. Nan bayan malam ya riga ya bayyana mana, mun fahimci cewa abin da yake wajibi akan mu shine mu bauta wa Allah shi kadai, kada mu sa masa abokin tarayya. To anan sai yake so ya bayyana mana wasu daga cikin nau'ukan ibada. Haka sai yace wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, kuma nau'ukan ibada da Allah yayi umurni da ita, wato da Allah yayi umurni da su, biha din nan jami'i ne na ghairul aqil, wanda Allah yayi umurni da su, sai yace muslimul islam. Sai ya kawo misali, sai yace misalin al-islam, musulunci, wal iman da imani, wal ihsan da ihsani. Wannan abubuwa guda uku da malamin ya fara da su, al-islam wal iman wal ihsan, su ne addinin gaba ɗayansa. An gane ko? Shi yasa ake kiransu maratibud din al-thalasa, matakan addini guda uku, su ne suke kunshe da addinin gaba ɗaya, kamar yadda ya zo a hadisin da Imam Muslim ya fitar, hadisin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, da yake cewa wata rana muna zaune a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga wani mutum ya tinkaro mu, mai tsananin bakin gashi, mai tsananin fararen kaya, kuma gashi da tsananin bakin gashi, kuma baka ganin alamun cewa shi matafiyi ne. In ka ganshi baka ganin alamar cewa mai bulaguro ne, kuma cikin mu ba wanda ya san shi, ma'ana dai ba dan gari bane. Kuma in bako ne zaka ga alamar bakunci tare da shi, to babu alamar bakunta tare da shi. Muna kallon shi dai har sai da ya zo zauna gaban manzon Allah, ya hada gwiwarsa da gwiwar manzon Allah, ya dora tafukan hannayensa akan cinyoyinsa, sai ya tambayi manzon Allah yace akhbirni anil islam ba ni labarin musulunci sai manzon Allah ya bayyana masa meye musulunci al islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tuhajj al-baita in istata'ta ilayhi sabila yace musulunci shine ka sheda ba abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne ka tsayar da sallah ka bayar da zakka sannan kai azumin ramadana kai hajjin daki in ka samu hanya zuwa gare shi sai yace masa sadaqta sai yace wa annabi ka faɗi gaskiya abinda ka faɗa haka ne da gaskiya sai na umar yace sai muka yi mamakin sa yana tambayar annabi kuma in ya faɗa sai ya gaskata shi ma'ana kamar da ya san abinda za a faɗa ba kamar ka ce eh kaza in yace kaza ne kake eh haka ne da gaskiya kenan kamar ya san ma me abu to shi ta sai muka yi mamaki mai tambaya idan yayi tambaya aka bashi amsa ba zai ce da gaske bane tunda tambaya yayi amma shi yayi tambaya an bashi amsa sai eh haka ne da gaske ne sannan sai tambayi manzo Allah yace to fa akhbirni an al-iman to ba ni labarin menene imani sai annabi yace masa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri yace imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira wannan kai imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa shi ma da yace sadaqta eh haka ne ka faɗi gaskiya qala na uku sai yace fa akhbirni an al-ihsan to bani labarin me ihsani qala sai annabi yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ka kasance baka ganin sa to shi yana ganin ka sai ce fa akhbirni an as-sa'a to bani labarin al-qiyama sai ce mal mas'ulu anha bi'alamu min as-sa'i wanda ake tambaya ita bai fi mai tambayar sani ba ma'ana da ni da kai duka mun yi tarayya wajen rashin sanin yaushe al-qiyama za ta tsaya to sai ce fa akhbirni an amaratiha to bani labarin alamominta ine ce an talidal amatu rabbataha ine baiwa ta aiki uwar gidanta wa an tara al-huffata al-qurra al-ala bi'a sha zaka ga mutanen da suke tafiya ba takalmi ba suturan kirki ga talauci masu kiwon kananan dabbobi ya tsawuru na fil bulyan sun dawo burane suna tsawaita gine-gine yace daga nan sai ya tashi ya tafi yi sayar na Umar ke sun mantala kafana falabistu maliyan ce na zauna tsawon wani dan lokaci sun makala li ya Umar sai annabi ce ya kai Umar a tadri man as-sa'il wannan hadisi baya cikin littafi hadisi ne harbatacce tun muna yin shekara 7-7 aka samu ka harbace shi ai kana ta haka kana duba littafi ya kamata kowa ya harbace shi tun kana dan shekara 7 ya kamata ka harbace shi maratibu dinu salasa hadisi ne harbatacce sai a kiyaye shi sai a harbace shi daga yau in mun zo karatu muna kawo shi ba sai ai ta haka zaka sai yace masa a tadri man as-sa'il manzo Allah ya tambaye shi na Umar ka san wane ne mai tambayar nan kuwa ce qurtullahu wa rasuluhu a'lam ce Allah da manzon sa sune mafi sani sai ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum yace ai jibrilu ne yazo muku ne ya sanar da ku addinin ma muslim ya fitar da hadisin shine kuma hadisin farko a cikin sahih muslim bayan muqaddima shine hadisin farko a cikin sahih muslim to wannan hadisin kaga muhallin shahid a ciki annabi ya ce atakum yuallimukum dinakum bayan ya ambaci al-islam al-iman al-ihsan sai ce jibrilu ne ya zo ya koya muku addinin sai manzo Allah ya mayar da waɗannan abubuwa guda uku al-islam al-iman al-ihsan shine mai addinin gaba daya domin su suke kunshe da gaba dayan addinin to wannan ya nuna waɗannan abubuwa guda uku da malam ya fara da su yace mislul islami wal iman wal ihsan wannan ukun sune wato matakan addinin musulunci guda uku wanda ake cewa maratibu dinus salasa za karin bayani akan su zai zo idan mun zo can wato mas'ala ta abin nan asal na biyu ne ko na uku inda zai magana akan meye addinin musulunci zai kawo bayani da sharhin su yanzu ba sharhin su muke yi ba so muke mu nuna dai sune matakan addini sune ma addinin gaba daya ina wata fahimta yace wa minhu du'a
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والعنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والاستغاثة والذب والذب والنذر يجي ومنه daga cikin nau'ukan ibada akwai addu'a akwai addu'a wal khawfu akwai tsoro war raja akwai fata wat tawakkulu akwai tawakkuli dogaro ga Allah war raghabatu akwai raghaba kwadayi war rahaba akwai tsoro wal khushu akwai kaskantar da kai wal khashiya akwai tsoron Allah da yake tare da girmama Allah wal inaba da kuma komawa ga Allah ta hanyar tuba wal isti'ana da neman taimako wal isti'aza da neman tsari wal istighatha da neman agaji wal dhabhu da yanka wal nazru da bakance wannan abubuwa gaba ɗaya da ya lissafa zai dauki kowanne ɗaya bayan ɗaya ya kawo muku dalili a kansa idan ya ambaci na farko sai ce dalili a kansa kaza 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 dalilin da ya nuna abu kaza ibada ne kaza 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 yana fata fahimta wannan dai shine ma'anansu amma mai ake nufi da su zai yi magana akan su fillah fillah shi yasa yace wa ghayru zalika min anwa'il ibada allati amara Allahu biha yace wannan kullu halillahi ta'ala wa ghayru zalika min anwa'il ibada da wannan wannan daga nau'ukan ibada allati amara Allahu biha wanda Allah yayi umarni da ita yace dukkanin su lillahi ta'ala ana tabbatar da su ne ga Allah madaukaki wa'ina abubuwan da muka lissafa ana tabbatar da su ga Allah daga cikin wanda muka ambata dinnan wanda malam ya ambata da wanda ma malam bai ambata ba ana tabbatar da su ga Allah shi kadai baya halatta karkatar da wani nau'i daga cikin su zuwa ga wani Allah in an yi haka an yi abin da ake kira shirka da ya kawo su sai ce wad dalilu qawluhu ta'ala dalili shine fadin Allah ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma lahi ahada nan yana so ya kawo muku dalilin addu'a ne to ai ya fara da ita ko ya fara yace waminhu addu'a me yasa ya tsallake al-islam wal iman wal ihsan saboda akwai gabar sune al-aslu thani da zai kawo an gane ko ma'rifatu addinin islam na'am waminhu ai ba masu hankali bane abinda yake aqil shi ake cewa waminhu amma duk abin da ba mai hankali ba minha ake ce jam'i na ghairul aqil minha ake ce wannan sai kaje kai karatun lugha yanzu ne ka fara turusun lugha ka ba mu wala ba ta minhum sai abin da yake mutane ne su ake ce minhum amma duk abin da ba mutane ba ko su miliyan ne minha zaka ce ka fahimta mai hankali su ake ce minhum amma abin da ba mai hankali ba ko su miliyan ne minha ake ce an gane yanzu ne ka fara karatun lugha haka ba mu wahala dan wadan fahimta da ka minha ne daidai ne haka yake a rubuce kuma to shi daidai ne minha ne daidai in nace minhum ni ne nayi kuskure ni ne nace minhum to nayi kuskure minha ne ba minhum ina ne nace minhum
wannan da ke so minha
a minhu nace ba minha minhu ba minhum ba wa minhu du'a can me ya rubuta ba to ba laifi wa minha ya kawo jam'i amma in ka ce wa minhu kuma ya ambaci ya kawo shi da damiri na mufradi kenan wa minhu daga cikin iba abinda ake cewa ibada kaza 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 wa minha daga cikin ababen da ake cewa ibada kaza 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 haka duka ba matsala in ka ce minhu damirin zai koma zuwa ga ibada ita kadai in ka ce minha zai koma zuwa ga nau'ukanta masu yawa da haka ni anan minhu ya rubuta ko kuma a can minha ya rubuta ba da shi duka ɗaya ne ban ce minhum ba na san da waya in ce minhum bakina yana kuskurewa a larabci tunda ba nan nayi takhassusi ba amma kuma ba zan ce minhum ba ina ko ina kuskure ba zan yi mai yawa irin haka da haka mu koma dalili yace wa dalilu dalilai ko dalili akan abin da ya shafi ibada qawluhu ta'ala fadan Allah ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada lalle
al-masajid burawan sajada wurerein sajada ko gabobin sajada na Allah ne wala tad'u ma Allah ahada kada ku bauta ma wani Allah tare da shi kada ku kira wani Allah tare da Allah sai ce fa man sarafa minha shay'an li ghayrillah duk wanda ya karkatar da wani abu na addu'a ga wani Allah fa huwa mushrikun kafir wannan mushriki ne kafiri ne maimakon ya kira Allah bukata ya nemi bukata waje Allah sai ya nema a wajen wani ya daga hannu yana roƙon wani yana addu'a da sunan wani ba Allah ba za mu zo mu yi ƙarin bayani akan addu'a insha Allah to wannan zai zama mushriki me yasa yace wanda duk ya kira wani tare da Allah ya roki Allah ya roki wani tare da Allah yayi shirka me dalili qauluhu ta'ala fadan Allah ta'ala wa man yad'u ma Allah ilahan akhara kun ji ko wa man yad'u ma Allah ilahan akhara duk wanda ya roki tare da Allah wani abin roko wani abin bauta na daban wa man yad'u wanda ya roki ma Allah tare da Allah ilahan wani abin bauta akhara na daban wanda ba Allah ba la burhana lahu bihi wanda ba ya da wani dalili a gare shi gaba da shi fa inna ma hisabuhu inda rabbihi to kadai hisabin sa yana wajen ubangijinsa innahu la yuflihul kafirun yace lalle inda lamarin yake kafirai ba sa cin nasara ka karshe sai aka kira su da mai da suna kafirai to nan bayan mallan ya ambaci wata jumla ta nau'ukan ibada ya kuma tabbatar da cewa karkatar da wani nau'i daga cikin wannan ibadun zuwa ga wani Allah shirka ne ko kafirci ko kuma mufassara waccan kalma da ya faɗa fa man sarafa minha shay'an li ghayrillahi fa huwa mushrikun kafir yanzu ma zai koma zuwa ga dukkanin ibadun da ya ambata din can a baya wanda muka lissafo din wanda ya ambata a baya tun daga addu'a wal khawf wal raja wat tawakkul wat tawakkul wal raghaba zuwa karshe to duk wanda ya karkatar da wani nau'i daga waɗannan ibadu dukkan da muka ambata zuwa ga wani Allah to yayi shirka to me dalili sai ya ce gashi nan man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu fa inna ma hisabuhu inda rabbi to sai hujja da waɗannan ayoyin ayar farko wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada aya ta biyu wannan da muka karanta to hujjar ayar farko shine Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari cewa al masajid dai iya zama mawaji'us sujud wurin da ake yin sajada masallatai kenan kuma zai iya daukar ma'anar a'dha'us sujud gabobin da ake yin sajada zai iya dauka al-masajid zai zama jatu jam'i ne zai zama ismul makan ne masajid wurin sajada zai iya daukar kuma a'dha'us sujud gabobin sajada guda bakwai wanda ake dora su a kasa mun fahimta guiwoyi da tafukan kafafuwa guda biyu da tafukan hannu da goshi da hanci wannan ba a dora su domin a yi wa wani sajada sai Allah yana daukar wannan ma'ana kuma yana daukar ma'anar gurin da za a je a yi sajada shine masallaci na Allah ne za ka zo masallaci ba kana ambaton wani Allah tare da Allah a masallaci duk wanda ka fassara ayar da shi ayar tana iya daukar waɗannan ma'anonin gaba ɗayan su an gane wannan to da ya faɗa haka sai ya ce fala tad'u ma Allah ahada kada ku kira wani Allah tare da Allah ma'ana kar ku bauta ma wani Allah tare da shi ku yi masa sajada ko ku jingina masa wani nau'in bauta ita kuma aya ta biyu hujja a cikinta shine malam ya bayyana ko Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayar ya bayyana cewa dukkan wanda ya ambaci wani Allah tare da Allah ya bauta ma wani Allah tare da Allah to ya zama kafiri me yasa saboda Allah yace innahu la yuflihul kafirun kafirai ba sa cin nasara ashe ya nuna wanda suka yi haka wa man yad'u ma Allah ilahan akhar ya nuna cewa kafiri ne kuma karshen ayar yace innahu la yuflihul kafirun a cikin fadin Allah ta'ala da yace la burhana lahu bihi a cikin ayar yace la burhana lahu bihi wannan ishara ce ake yi akan cewa ba zai taba yiwuwa ba a samu wani dalili akan kididdiguwar alloli bayan za a yi kace kace ai ka samu hujja da take nuna allolin nan suna da yawa babu wannan sifa ta la burhana lahu bihi sifa ce kashifa mubayyana lil amr sifa ce kashifa tana bayyana wato al'amarin ne ba sifa bace muqayyada wanda za ta fitar da abinda aka samu dalili akan sa ba wai ana cewa in kun samu dalili to shikenan ana iya samu la burhana lahu bihi abin bautan da babu hujja akan sa kenan in akwai abin bauta mai hujja shi ana iya bauta masa tare da Allah ba haka take nufi ina ba zan fahimta wannan sifa ce kashifa ba wai tana nuna cewa a in har an samu wato shirkar da za ta zama laifi shine wanda aka bauta wa Allahn da babu hujja akan a bauta masa amma idan har an samu Allahn da yake akwai hujja akan a bauta masa ana iya bauta masa ba haka take nufi ba haka take nufi ba don ba zai taba yiwa ba a samu wata hujja da za ta nuna halaccin a bauta ma wadan Allah tare da Allah babu wannan hujjar babu ta kamar fadin Allah ta'ala ya wa in jaharaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan sun yi jayayya da kai iyayenka akan kai shirka da ni akan abin da baka da ilimi akan sa to kar kai musu da'a ba yau ana nuna akwai wata shirkar da ake da ilimi akan ta ga wata shirka wadda in ka samu ilimi akan ta sai ka yi ta ba haka ake wannan sifa ce kashifa haka suke kiranta ina wata fahimta sai ya ce wa fil hadisi ya zo a wani hadisi addu'a umukul ibada addu'a ita ce barwan ibada addu'a ita ce barwan ibada wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi amma da isnadi mai rauni saboda akwai wani mai suna Abdullahi ibn Lahi'a a cikin isnadinsa yana da rauni dan haka isnadin da ya fi shi inganci kuma zai iya bayar da hujjar da ake bukata shine hadisin da Abu Dawud ya ruwaito da Imam Tirmidhi da Ibn Majah hadisin An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada sannan sai ya karanta qala rabbukum ud'uni astajib lakum haka wannan addu'a wato wannan hadisi shine ingantacce addu'a huwal ibada kuma zai iya bada ma'anar da ake bukata a daidai nan gurin zai iya bayar da ma'anar da ake bukata da haka nan malai yace addu'a mukul ibada sai mu canza shi da addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada to kaida ta ilimi idan malai ya kawo rubutun sa yanda ya bar kai rubutun haka ake bar masa shi man ba za a zo a goge ba a sa wancan hadisin da ya inganta ba zai yi ba wannan din dai zai kawo da'ifin shi za a bari sai dai in kana so ka sa lamba kai je ka saka yi tariki ka ce hadisin da'ifi ne gashi ka tafi ka wuce amma ba ka da yancin ka goge shi daga cikin littafin ka sa wanda yake ingantacce na'am da ke ce wa dalilu qawluhu ta'ala dalili da yake nuna addu'a ita ce ibada shine fadin Allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri Allah ta'ala yace wato wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijinku yace ku roke ni in amsa mu nan umurni ne Allah ya bayar ku roke ni in amsa mu sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da suke yin girman kai daga bautana ba sa roƙona nan sai Allah ya fassara addu'a da suna mai bauta dan cewa addu'uni astajibu roke ni in amsa mu maimakon yace innal ladhina yastakbiruna an du'a'i sai yace an ibadati dan ya nuna addu'a ita ce ibada ina ba zan fahimta sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da suke girman kai game da bautana sayadkhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga jahannama suna kaskantattu suratul ghafir aya ta 6 to nan malam ya fara kawo dalilai akan nau'ukan ibada da ya ambata a baya a can baya da yace wa wal ibadati allati amara Allahu biha mislul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a sai can kace naka wa minha ad-du'a zuwa karshe to nan so yake kowanne nau'in ibada da ya ambata zai kawo masa dalili to sai fara da addu'a bayani akan al-islam wal iman wal ihsan zai zo a can asali na biyu insha Allah to sai fara da akan yana sai kawo dalili da hujja akan cewa addu'a ibada ce to sai hujja da wannan hadisin da manzo Allah yake ko kuma da wato aka ruwaito addu'a umukul ibada addu'a ita ce barwan ibada da muka ce mafi inganci shine ko hadisin da yake ingantacce, wanda ya inganta shine addu'a huwa al-ibada, kuma shine ma yafi dacewa da ayar. Sannan ya kafa hujja da ayar Qur'ani, ga ta nawa da muka karanta, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Kaga sai ya kafa hujja da wannan ayar. To ayar sai ta nuna akan tayi nuni zuwa ga cewa ashe addu'a tana daga cikin ibada. In ba dan haka ba, to da ba zai inganta ba. Allah ya ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Tunda har Allah ya ce ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, sanan ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati, ya nuna addu'a ibada ce. To duk wanda zai kira wani Allah yana neman bukata a wajensa bisa ga abinda ba zai iya ba, ya roke shi abinda ba wanda zai iya yin sa sai Allah, to wannan mushriki ne. Sabawun abinda ya roka din nan yana raye ko ya mutu, amma wanda zai roki rayayye abinda yake kiyawa cewa da Allah ba ni ruwa in sha, ko kuma ba ni abinci in ci, ko ba ni ruwa in sha, to wannan ba za a ce yayi shirka. An gane ko? Ya danganta, idan larura ce ta sa shi roƙon, wannan roƙon ba laifi bane. Idan kuma roƙo ne yake a matsayin sana'a, wannan kuma ya aikata haramu, amma ba za a ce yayi shirka. Amma wanda zai roki matacci ko ya roki mutunan da baya nan da irin wannan roƙon, to shirka yake. Mutum ya mutu, ka zo kana roƙon shi daga masallaci ko daga kabarinsa, ka je kabarinsa kana roƙonsa. Ko kuma mutumin da baya nan kai kana arlit, ka riƙa roƙon mutumin da yake a gadas, ka daga hannu kana roƙonsa bukata, to duk wanda ya haka ya yi shirka. Domin wanda yake matacci ko wanda baya nan, to baya iya biya maka bukatanka, da haka kiransa da kai kake yi da irin wannan nau'in kira ya nuna cewa kana da aqidar cewa yana iya yin tasarrufi a wannan duniyar, kana da wannan aqidar. Duk wanda zaka daga hannu ka roke shi kace ya wani ka agaje ni, ya wani ka cece ni, alhali baya nan a gabanka. Inda yana gabanka ne kace ya baka ruwa, kuma yana da ikon ya baka ruwa, ba laifi kace ya baka tu, kace taimake ka da kaza, ka roke shi wani abu. Maka ce in roƙo ne wanda ba na daro, wanda yake na larura, ba laifi. Ko ka roƙi wani wanda yake na kusa da kai, wanda roƙonsa ba zai zubar maka da mutunci ba, ko ba zai takura ba, zai sa shi cikin takura, wanda duka ba laifi. Amma idan roƙo ne da mutane suka mai da bara sana'a din nan, wannan masu wannan roƙon haramun ne. In ka san wannan dan sana'a bara ne, bai halatta ba ka bashi kai. Amma in baka sani ba, yazo yace guzurina ne yake, ko ya faɗa maka halin da yake ciki, ko ba a sa ka bincike akan shi ba, wala tajassasu. In kana da dauke ka bashi, in da gaske yake in kare yake shi ya sani. Amma in ka tabbata wannan dan sana'a bara ne, to in ka bashi kayi laifi, dan ka taimaka masa akan sabo, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Ira ba ta fahimta wannan kenan. Amma mutumin da baya nan, yana wata uwa duniya, kana nan kana roƙon shi, ko ya riga ya mutu ma, kana roƙon shi bukata bayan mutuwarsa, to wannan shirka kake. Abinda yasa kake yin shirka, saboda kana da kuduri a zuciyarka, yana da tasarrufi a wannan duniya. Yanda Allah yake kawo arziki, ya kawo talauci, shi ma yana iyawa. Yanda Allah yake bayar da haihuwa, ya kashe ya raya, shi ma yana iyawa. Yanda Allah yake ba da lafiya ko ya warkar da cuta, shi ma yana iyawa. Kana da wannan aqidar a zuciyarka, shi yasa kake roƙon shi. In da baka da wannan aqidan, da ba za ka roƙe shi ba. To yarda da wannan a zuciya cewa wani ma yana da tasarrufi, zai iya tasarrufi a wannan duniyar, zai iya kashewa, zai iya rayawa, zai iya bada haihuwa, zai iya wato baka arziki, zai iya yi maka talauci, zai iya yi maka cuta. Yarda da cewa wani zai iya yin haka, wannan shirka ne. Dan ka hada shi, aikin Allah ne ka dauka ka bashi. Kun ga shirkan ta fito a fili ko? Ga tanan shirkan a fili. Duk wanda kai da zai iya maka haka, yana da kudirin, yana da ikon yi maka haka, to ka bashi matsayin Allah. Kai wa Allah shirka a cikin rububiyyar, shi ka hada shi da Allah a cikin rububiyya, kai kuma abinda kake yin shirka ne fil uluhiyya, wanda bauta masa kake. Kai kana yin bauta, shi kuma ka hada shi, ka sa shi yayi tarayya da Allah a cikin rububiyyar. kai kuma kana masa shirkul ibada, kana jingina masa wannan ibada, to kaga shirka mutun yake ya irin wannan halin. Sannan abinda muke so mu ƙara sani anan, mu sani cewa ita addu'a nau'i biyu ce, akwai du'a mas'ala, akwai du'a ibada, akwai addu'a ta roƙo, akwai addu'a ta ibada, kira na roƙo da kira na ibada. Du'a mas'ala, kira na roƙo shine mutum ya yi kira yana gabatar da bukatarsa, to irin wannan kiran ibada ne idan Allah kake roƙo, ka ɗaga hannu kana ya Allah ka yi min arziki, ya Allah ka bani ilimi, ilimi mai amfani, ko bai Allah ka bani arziki mai albarka, in haihuwa ce ya Allah ka bani haihuwa, ka bani ɗa na gari mai albarka, kuma wace irin bukata ce da zama kana roƙon Allah, ka ɗaga hannu kana roƙon Allah, to wannan shi ake cewa du'aul mas'alati, roƙo na gabatar da bukatarka ga Allah subhanahu wataala. To wannan ibada ne, saboda roƙo ne da yake kunshe da kaskantar da kai da nuna talautuwa, da nuna talaucinka da bukatuwarka zuwa ga Allah, da kuma dogara ga Allah wajen neman abin da kake bukata, da kuma yarda cewa Allah yana da iko, yana da karamci, yana da faffaɗan rahama da faffaɗan falala da zai iya biya maka bukatunka. To kaga wannan sai zama ibada kake, saboda a ciki ka haɗa abubuwa da yawa, ka haɗa kai abin da ake cewa an iftiqar, nuna talaucinka ga Allah, da kuma maida al'amuranka ga Allah, da dogara ga Allah wajen neman bukatunka, ka yarda cewa Allah mai ikon ya yi maka abin da kake roƙonsa, ka yarda cewa Allah mai karamci ne, mai yalwatacciyar rahama ne, ma'abuci faffaɗar falala, shi yasa kake roƙonsa da irin wannan roƙon. To kaga ibada kake yi. To haka idan wani ne kake roƙo ba Allah ba, to shi ma kuma haka, ka ba shi wannan matsayin da muka ambata, sai ya zama shirka mutum yake. Amma idan dan uwanka ne bawa kake roƙo, dan uwanka abinda zai iya, kuma abinda zai iya amsa maka, in ka kira shi ce na'am, mutunan da yake agaras daga nan, idan ka kira shi zai ce na'am, zai amsa maka, yawwa ba zai amsa maka. Idan ka zo gaban gunki, ka zo kana ya sanin ya sanin ya sanin, zai amsa maka. Idan ka zo kabarin shehi, ko zaka ce ya shehu, zai amsa maka. In ma an amsa maka, to aljani ne, da akwai aljanu masu kokarin fatar da 'yan adam. Za ka iya zuwa ga dokar daji, ka tashi faduwa ka ce ya shehu, ka ji an ce na'am, kuma aljani ne don ya fatar da kai. Akwai wanda ya zo kabarin wani wali yana roƙonsa, ta assalamu alaikum ya shehu, sai ga hannu ya fito daga cikin kabari, sai ya miƙa masa hannu suka gaisa, sai ya zo yana ba da labari shi ya yi hannu da shehu, ya aka yi daga cikin da na masa sallama, sai ya miƙo hannunsa daga cikin kabari, muka gaisa sannan ya maida hannunsa. Kaga aljani ne ya miƙo masa hannu, aljani ne. Idan aljani ya rikide ya shiga sura ta ɗan adam ko wata sura, to za ka iya mu'amalta sai da kake mu'amala da ɗan adam. Idan yana surarsa ta halitta, to anan ne ba za ka iya abin nan ɗinsa ba. Amma idan ya rikide ya zama mutum, in ka ga aljani ya zama mutum, kawai abin nan kama jikinka, ka gaura mishi mai. Idan ka kama shi da kokowa, ka kama daga kada shi za ka yi. Dan yanzu tasarrufinsa tasarrufi ne irin na mutane, ba irin na aljanu. In ya koma mutum, kaka ji tsoron shi. In kaga aljanu ya fito maka a mutum, kawai zage dan ku yi kutufo da shi. Dan matsayinsa matsayin mutum, tasarrufinsa irin na mutane. In ka dage kawai ƙasa za ka kai shi, bilallabi kai tunu kusa shi. Wata rana wani ya rikide ya zo gaban annabi yana sallah, ba ta masa sallah ne, ba shake shi ba. Yanzu kana daji, kana tsakar daji, ba kowa kawai gabat mutum a gabanka, a wannan ba alama bace aljanna. Yadda akwai alama da ta nuna ka gane aljanni ne kawai. In ya rikide zama maciji, haka ne tasarrufi zai irin na macizai. Sai da in ka buge shi, in akwai ƴan uwar shi kusa, in baka yi bismillah ba, baka ambaci sunan Allah ba, ko wani abu, su ma su buge ka. Amma shi dai in ka buge shi, ka buge banza, in ka kashe shi kuma ka kashe banza. Sai da in akwai ƴan uwar shi kusa, baka da kariya mai tsanani, baka da kariya, baka azkar, su ma su rama masa, su ce za su ɗauki fansa. In kana da azkar kinka kai kaza, kuma shi ya battale ka, shi ya takale ka, ka gwabce shi komai baya.
kuma ka kashe shi ka kashe banza kana fille miji kai ka kashe aljini ka
na wa dan fahimta yawa to wannan shine da ka aljini mun kuma sanu suka gaisa akwai wanda zai je ga daji karatun mu na qaidatul jalila ne ko al-furqan ne shekul islam ibnu taymiya yana cikin daji wato yana zaune sai ga wasu mutane sun zo suna masa godiya yace me yake faruwa suka ce shehu ka manta malan ka manta muna cikin dokar daji kishirwa da yunwa za ta kashe mu a cikin sahara sai da ka ka ba mu abinci ka ba mu ruwa yace musu ba ni bane aljani kuka gani ba ni bane aljani ne yake kokarin batar da ku yace musu ba ni bane kaga wannan inda wani shehi ne da shikenan kasuwa ta bu sai a gina zawiya ai abin nan kawai shikenan ai ta cin duniya dan haka idan ka roki dan adam alhali baya nan ba zai iya amsa maka in ka roki da cikin kabari ba zai iya amsa maka in ka roki gunki ba zai iya amsa maka sannan idan ka ce ya biya maka bukata alhali yana wani waje baya nan ba zai iya ba in ya riga ya mutu ne shi yake da bukata a wajenka a yanzu ba kai kake da bukata ba a wajen shi shi yake da bukatar ka taimaka masa da addu'a roƙon shi sai ya zama shirka mutun yake to akwai du'awul ibada kuma addu'a ta ibada shine ka bautawa Allah kana mai neman lada kana mai jin tsoron azabarsa to shi ma wannan baya inganta ka karkatar da shi ga wani sai Allah karkatar da shi ga wani Allah shirka ne ka zo kai sallah kana neman wani ya baka lada shirka kake ka zo kai azumi kana neman wani dan jin tsoron azabar wani shi yasa kake sallah shirka kake sai da kai sallah dan neman sakamakon Allah da jin tsoron azabarwa Allah subhanahu wataala wannan ke da haka idan mutum ya zo yana ibada dan wani dan neman kusanci zuwa ga wani dan ya tsira daga azabar wani wanda ba Allah ba wannan kafirci yake mai fitarwa daga musulunci to akan wannan ne wannan wa'idi na Ubangiji yake tabbata innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin lalle wa'innan da suke girman kai game da bautana da sannu za su shiga jahannama suna kaskantattu malam yace wa dalilul khauf qawluhu ta'ala dalilin tsoro shine fadin Allah ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni in kun kasance mu'minai idan aka ce al khauf da larabci shine tsoro da Hausa shine mutum ya shiga cikin wani yanayi na harzuka hankalinsa ya tashi zuciyarsa ta rika bugawa saboda jin tsoron wani abu na halaka da zai afka masa ko wata cutarwa da za ta same shi to Allah ya subhanahu wataala ya hana jin tsoron waliyan shedan sai ya umurni a ji tsoron sa shi subhanahu wataala to tsoro shi ma iri uku ne tsoro iri nawa ne iri uku ne na farko akwai al-khawfu at-tabi'i tsoro na dabi'a tsoro wanda Allah ya halicci dan adam a dabi'a a dabi'a dan adam yaga abu mai cutarwa zai ji tsoron shi kamar mutum ya ji tsoron zaki ko ya ji tsoron wuta ko tsoron gobara ko wani abu da yake cutarwa wannan babu laifi Allah ya bada labari game da annabi Musa yace fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab sai wai gari a cikin garin Misra yana mai cike da tsoro yana kuma lura lokacin da ya daki wani kudi ya faɗi ya mutu to sai ke ta jin tsoron abin da zai biyo baya lokacin da ya ga sanda ya jefar da sanda ta zama macijiya gudu yayi walla mudira zuwa yayi baya a guje lokacin da masayidan fir'auna su ma suka jefa sandunan su Allah ya ce fa abtasa fi nafsihi khifatan Musa sai wani abu na tsoro haka ya dan fada zuciyarsa wannan dabi'a ce wani limami ake bada labari a masallaci yazo yana bada sallah to sai karanto aya nan ta cikin suratu dahi farkon suratu faha can yazo inda Allah subhanahu wataala yake cewa wama tilka bi yaminika ya Musa me a hannunka na dawa yake Musa qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra sanda ta ce ina dogara akan ta ina tafiya kuma ina karkado ma dabbobi na ganyen itatuwa da ita kuma ina da wasu bukatu na daban da nake yi da ita Allah ta'ala ya ce alqiha, qala alqiha ya Musa, ya ce jefar da ita ya kai Musa. Liman yana takara fa alqaha, sai jefar da ita, fa iza hiya hayatun tasqi, yana jefar da ita sai ga sanda, sai sanda ta zama maciciya tana gaggawa, tana tafiya da gaggawa. Fa iza hiya hayatun tasqi, liman yazo didi nan gurin ya ce fa iza hiya hayatun tasqi, irin masallacin nan ne na kauye, ashe bayan agalemi da ake shimfiɗa a can an jibge su, ashe akwai maciji yana lallabe. Ya zo daidai gurin sai aka yi ka tayi, shi ma macijin ya ɗago kai, sai yi wa liman haka. To liman sai ya ji to fa iza hiya hayatun tasqi, sai ya kasa wucewa. Fa iza hiya hayatun tasqi, fa iza hiya hayatun tasqi, fa iza hiya hayatun tasqi. To akwai wani alarma a baya ya ɗauka cewa ko liman ya karatun ne ya makale walima, to sai ya faɗi aya ta gaba. Ita kuma aya ta gaba fassaranta shine kama ta kada ka ji tsoro. Qala khuzha wa la takhaf, ta kama ta kada ka ji tsoro. Sai liman ya wayo ta kai zo khuzha wa la takhaf. Kai zo khuzha wa la takhaf. To kaga liman tsoro ya ji. To irin wannan tsoro ba a kama liman da laifi, a ce liman ya ji tsoron maciji shi kana ya zama mushriki, ba za a faɗi haka ba, tunda tsoro ne na ɗabi'a. To akwai irin wannan tsoron. To amma shi irin wannan tsoro, duk da tsoro ne na ɗabi'a, idan ya zama wasu sababi da za ka bar wajibi ko ka aikata wani abu na haram, to ya zama haram. Ko da tsoro ne na ɗabi'a, to bai kamata ya zama wasu sababin da za ka bar wajibi ba ko kuma ka aikata haram. In kai haka kuma ya zama laifi. Ina ba zan fahimta. Idan tsoro na ɗabi'a ya hana ka aikata wajibi ko kuma ya sa ka aikata haram, to shikenan kuma ya zama shi tsoron kansa ya zama haram. Shi yasa Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kada ku ji tsoronsu, ku ji tsorona ni in kun kasance mu'minai. Sai fa idan tilasta ka aka yi da ƙarfi da yaji, ƙarfi da yaji don kar mutum ya gudun hallaka ko wani abu irin wannan, to wannan abin an ya shiga man ukuriha, shi kuma wannan babin sadaba. To shi tsoron Allah ya kasu gida biyu, akwai tsoron Allah wanda yake abin yabo, akwai tsoron Allah wanda yake abin zargi. Wani zai yi mamaki, wataƙila bai taɓa shin wannan kalma ba, tsoron Allah abin yabo da tsoron Allah abin zargi. Ka ji tsoron Allah amma a zarge ka. Tsoron Allah wanda yake abun yabo shi ne tsoron Allah da zai sa ka aikata wajibi, ka aikata abubuwa, wato ka guji abubuwa na haram. Ka aikata wajibi, ka guji abubuwa na haram. Idan mutum tsoron Allah ya sa shi irin wannan, ya kai shi zuwa ga wannan gaya, to zai ji zuciyarsa ta nasu, hankalinsa zai kwanta, kuma farin ciki zai lullube shi, kuma zai yi fatan samun sakamako a wajen Allah. Amma tsoron Allah wanda yake abun zargi shi ne tsoron da zai sa mutum ya fidda rai daga rahamar Allah. Ka ji tsoron Allah har ka fitar da rai daga rahamarsa, haka tsoro ganin kai aljannan nan ma ba za ta samu ba, saboda ɗumbin tsoron da kake wa Allah, har ma ganin kake ba zai taɓa yiwa ma Allah ya baka aljanna. To wannan shi kuma tsoron abun zargi ne, domin zai sa mutum ya riƙa jin kansa cikin nadama ko yaushe, wataƙila ma ya ci gaba da aikata saɓansa. Dan shaidan zai zo ya ce, to tunda ka san can lahiran babu, ka riga ka fidda rai, to kar ka yi bi babu, laka ka zo nan mu yi ta harakar mu kawai, ko sai ta aikata sabansa, saboda ya riga ya fidda rai daga mai daga lahira. To irin wannan tsoron abun zargi ne, kai ta tsoron, ka ji tsoron Allah, ai ta tsoratar daga kasu. Shi yasa ba a san irin wa'azin nan kawai, ai ta kai mutane wuta. Mutum da ya taba aka ce wuta, in ya tashi sai ka ce wuta, wanda ya kaza wuta, wanda ya daura laya wuta, wanda ya sha rubutu jahannama kai su wuta, wanda ya je taron zanen suna wuta, kawai duk wani abu na bid'a da sabu kawai ka kai mutane wuta. Duk abin da in dai mutum ya hawo minbari ba rahama ba tausayi, ba zai ambaci wani abu na alkhairi ba, ba zai samu mutane kwaɗayi ba, ya sa su sa rai, sai dai kawai yana hawa wuta. Akwai wani malamin mu can wajenmu, ba za a faɗi sunan shi ba, kila yana jina, ina nufin karatun zai kai gare shi, ba wai daga nan yana jina ba, karatun zai kai gare shi ya ji shi. sai na hau membari wa'azi ne ake irin wannan najaha sai aka hauda da membari sai ne wa'azi na minti 30 da wa'azin mu na izala kasa minti 30 in kai sa'a to da na hau sai na dan yi kokari na dan jajja hankali irin kai mutanen nan wuta da zafin nan a dan bi a hankali a ja mutane da sauran su dai ne abun a rika amfani da usulubi na jan hankali da na kare shine na biyu sai hau yana hawa yace masu cewa ma a lallaba cewa da ni kenan wannan ma za su yi wa'azi su ce a lallaba a lallaba yace su ba duk ɗan huta ne eh masu cewa ma a sassauta su ma duk ɗan huta ne to kai irin wannan wa'azin dole mutane su furta dole su yi ta gudu sai su ɗauka cewa addinin ba rahama ba tausayi a ciki sai mutum ya daga duk abin da ya ba zai tsira ba sai ya gani tsarin sallar ka ba za ta ya ce la salata lahu wala zakata lahu wala hajja lahu wala inda kai kaza to ba hajji ba lada ba kaza ba kaza sai mutum ya duk sallar da yake ta ban sai ga mutum kawai ya daina sallar tunda wannan sabon da yake yi wanda kace in yana yin shi duk aikin hajjin sa da kaza na banza ne yana jin wataƙila ba zai iya daina shi ba dukkanin in ya ci gaba da sallah sallar banza ke to gar ma ya bar sallan kawai shedan zai iya zuwa masa da wannan tunanin to shi yasa ake son in za a yi karatu in an ciza sai a hura in ka ciza sai ka busa haka ake yi shi yasa qur'ani ma da wannan sallar yake tafiya ya kwadaitar ya tsoratar in an kawo maganar wuta a kawo maganar aljanna in an kawo maganar aljanna a kawo maganar wuta to haka ake nau'i na biyu na tsoro a gurguje lokaci yayi shine khaufin ibada tsoro na ibada tsoro irin na ibada ka duka jin tsoron mutum tsoro irin na ibada ka rika jin tsoron mutum har ka rika bauta masa saboda kana jin tsoron sa har ka rika jingina masa wani nau'i na bauta irin bautar da ake yi wa Allah saboda kana jin tsoron sa to wannan shi ma shirka ne domin duk wani nau'i na bauta ba a jingina wa shi kowa shi sai Allah ba a jingina wa kowa akwai aljani da zai tsorata ka akwai wani wanda su suna da aljanu na gida aljanun su ne na gida irin na gado to kowace shekara ne ko kowane ne ana yi musu ɗan yanke-yanke to sai shi ya ce ba zai yi ba ya ce shi ba zai yi wannan yin to idan yake idan lokacin yanka ya bai ba sai su zo sai ta tsorata shi sai ta tsorata yaron shi aljanin shi kan shi kawai ya tarshi lafiya ya tarshi lafiya sai ta tsorata shi dole sai ya zo ya yi wannan yanke-yanken idan yana son ya samu lafiya yanka kuma Allah ake wa shi to kaga tsoransu da yake ji shi yasa yake musu ne wani nau'i na bauta saboda yana ganin in bai yi ba za su cutar da shi za su yi masa kaza za su yi masa kaza wanda inda ya tsaya akan azkar na sunna ya kafi akan karatun qur'ani da sunna da abubuwa na ibada ya koma ga Allah ya cire tsoransu garansa ya maida namansa ga Allah ba za su iya masa komai ba amma bai da karfin imanin da zai yi wannan shi yasa kawai da ya lokacin yayi kawai shi da kansa sai ta tsorata to da sai ya zo ya yi wannan yanka to ashe tsoron wani yasa ka rika jingina masa wani nau'in bauta saboda kana jin tsoransa in ba kai ba zai iya cutar da kai wannan shirka ne akwai nau'i na uku shine khaufu sirri tsoro asirci kamar mutum ya rika jin tsoron na cikin kabari ko ya rika jin tsoron wani waliyi da yake nesa da shi wanda yana ganin in ba yayi abin da yake so ba zai yi masa wani tasiri kamar abin da masu dariƙun nan suke cewa idan ka saba wa dariƙar shuhuwa ne to bala'i zai afka maka talauci zai same ka cututtuka za su same ka to mutum wataƙila ba ya gane gaskiya amma yana jin tsoron idan ya bar dariƙar nan to wani bala'i zai iya samu sa shuhun zai ji haushinsa bayan ya mutu daga can lahira zai ji haushinsa ya kakaba masa talauci ko kuma abin da ya ta jeho masa cututtuka da rashin la'anci zai mutuwar zai mummunan mutuwa in dai har ya saba ma wannan dariƙar to sai ya rika jin tsoron mai dariƙar yana ganin in ya saba wani abu zai same shi alhali kuma mai dariƙar ma ya riga ya mutu shekaru aro-aro da suka wuce to wani ana kira masa khaufu sirri tsoro asirci ka rika jin tsoron wani a asirci to shi ma wannan shirka ne irin wannan tsoron ko ma da ransa ne yana wani waje kana nan kana tsoron ka saba masa lokacin muna matasa muna zuwa maulidi daga garinmu wani gari muke zuwa to in mun je kusan garin kamar nisan kilomita 1 ko 2 da garin sai a ce to daga nan
kowa in zai faɗi magana ya faɗi maganar kirki dan daga nan yanzu duk abin da kake faɗi shi ho yana jinka zaka kowa ya faɗi maganar kirki in ka faɗi magana wadda ta bata ba shohurai to in ka zo ka kwanta da rashin laya kai ka sani wani abu zai iya samu mun kusa kawowa gari to daga nan akwai wani miƙati da an zo nan sai a ce to yanzu an iso miƙati zaka daga nan kowa ya faɗi alkhairi in ka faɗi abin da ba daidai ba to ana jinka akwai matsala to daga nan sai gaban mu yi ta faduwa dab 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 sai ma a yi shiru in dai zan yi magana zai rage ta zikiri ta hailala la ilaha illallah la ilaha illallah wa ina jin tsoron yi magana ba ta yi mashi hujjaji ba a samu jarabawa to kaga irin wannan shine matsalar da ake samu to irin wannan tsoron shine malam yake magana shi al-khawfu sirr jin tsoron abu asirci kana ganin shi yana can asirci amma yana jinka Allah kadai yake mu wannan dan muna maganin tauhidi ne Allah kadai ake mu irin wannan tsoron to sai mu tsaya daga nan saboda lokaci in mu zo sai mu tashi ar-raja shine fatar rahmar Allah fatar abin da muka fada ya zama daidai Allah ba mu dada kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah.